أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. ما سوسر رامو تكلموا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركم دا كسن شو أتارا دكوا أتمني سبع شرنا فتوين رحمة. شرنا ديكي باكو دا ما دومو أيكو دا تنبيو يمكو والأندا أسكشا في أديني دا رايوا زوا جمال دومو سامو مفتا كمان يايكم دا سبلن تنبيو دا تشمون نشريني tayar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 07030614455 ko kuma cikin adireshin email na fatoyinrahma@yahoo.com da kuma shafin fatoyinrahma dake dandalin sada zumunta na Facebook. Tayar da imana Lahadi 18 ga watan Jumada al-Ula na shekara ta 1444 bayan jira da Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina wanda yazo daidai da 11 ga watan Disamba na shekara ta 2022. Kuma kamar kowane lokaci muna tare da shi malami namu al-professor Sheikh Muhammad Salim Ali Jalli Mu'oyan, babban malami a tsangirin nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da Kenan Kano, wanda ke ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa ta cikin wannan shirin. Ni kuma sunana Anas Idris Hassan wanda zan kasance tare da ku a cikin shirin. Sai ku biyo akan kalafi. Assalamu alaikum wa
rahmatullah.
Kai ku sai zamu shiga cikin tambayoyin naku ne, inda tambaya ta farko daga tazo daga wanda ya aika kita daga Abuja ne. Yake cewa yana tare da ko kuma tana tare da makwabciya mai sayar da giya da kayan barasa a kusa da shagon sa. To idan ita ta nemi canji sai ya ce ita babu canji, har ta kai ga yanzu tana jin haushin sa domin tana ganin kamar ko baya so ta sami customer ne. Kuma gashi kyautata mu'amala a musulunci babban al'amari ne, shine ke tambaye malam ina mafita.
Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbatihi ajma'in. Yan uwa masu kallamu da sauraron mu a wannan lokaci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A kyautata mu'amala abu ne mai kyau, amma ba ka bata addinin ka ba ko ka bata tsakaninka da Allah dan ka kyautata mu wani. Shi addini yana sama da komai, duk hatta iyaye ba yadda ka dadada musu ba akan abin da yake saban Allah ne, bare kuma makoci, bare wanda zaman kasuwa ne ya hada ku. Saboda ka ba maganar ka ce kyakkyawan mu'amala, kai abin da bai ya saba wa dokar Allah. Kuma irin haka babu abin da yafi amfani irin abin da Laraba suke cewa saraha, wato ka zama kana da frankness, zaka fito karara ka fadi abin da kai ka yarda da shi, tunda shi kansa ita kanta makociyar taka ai tana da addini, akwai wasu dokokin addinin ta da ba za ta yarda ta karya su ba saboda kai. To sai ka ga mata cewa to kuma addinin mu ga irin dokokin da aka gindaya mana dangane da sha'anin giya, duk wani abu mai sa baye an tsananta a cikin harkarsa, kada mu yi ta'amuli da abun kan mu sha, kan mu ba mai sha, kan mu taimaka ma wani wajen sayar masa ko saya ko daukar masa, dukkan nuna mata haka. Saboda haka ita kanta ma za ta ba za ma ta zo ta nemi wani taimakon ka akan abin da ya shafi sha'anin ta na barasa ba, kai maganar ka zatkata da haushi ko baka ba ta son ka samu customer, bai baka so din kana son kai ta rika samun customer. Eh hakan yadda take zatan haka kamata ka fahimtar da ita, duk da ba cewa za ka yi bana so ki samu customer ba, amma dai ka nuna mata akwai wasu dokoki na addinin ka abinda ba bai shafi wannan ba, ta nemi taimakon ka kana iya mata taimako, amma abinda ya shafi harkar cinikinta na barasa to musulunci ya ce duk wani abu da ya shafi barasa kan mu sa hannu a ciki, haka ba ta sako ka ciki ba, kuma sai ka kun zauna lafiya, amma ka boye mata addinin ka da koyarwarsa to za ta tafi cewa ba addinin ka ne ya hana ka ba, sai ta dauka kawai muguntar ka ce da kiyayya da sauransu. Amma tun farko ka nuna mata cewa to kan ga ke madam kina sai da barasa, mu ko barasa ta ba kanta barasa addinin nata ba kyau gare shi ba, amma ka dai nuna mata kai naka tunda ita ta bar nata, kuna mata anaka ga dokokin da aka gindaya, kuma kai kana kula da wannan dokokin Allah kamar yadda kai yarda da su, haka in harkar barasa ce kada ta sako ka ciki, ba su harkoki da ba wannan ba shi kira sai ku yi.
To sai ne ke ce mallan menene hukuncin mutumin da ya karbo kungilar wani aiki kuma shi ba aikin zai yi ba, sai nemo wasu masu aikin irin wannan ya rage kudin aikin akan yanda aka bashi a matsayin ladan shine ya samu wannan aikin ya basu rabuwar suka yi aikin
idan ya halatta mutun ya sai da kwangilar sa yanzu to kwangila an baka kai aiki iri kaza to kana iya ba wani yayi wannan aikin shi ma ku yi jin gadin shi wato ina da aiki da za a yi iri kaza ga yadda aka ce a yi shi kai da zaka yi min shi a kaza ina yadda shi kenan dama abin da ake bukata yanzu to da yarjejeniya tsakaninka da wancan saboda haka in kai yarjejeniya da shi ka bashi su kuma dama wadancan abin da suka baka shine kaza muke so zaka yi mana kuma kai aka yi abin kamar yadda suka bayar babu wani babu komai a cikin
haka sai wannan shi kuma yake cewa mallan shin idan mutun ya fahimci dan uwansa na yi masa hasada baya son ganin ci gaban sa a rayuwa ya halatta ya bar shiga damuwar sa ko ya kaurace masa
to na farko dai yana da kyau a rika kyautatawa juna zato ba daidai bane rika jin wane yana yi min hasada haka ko rika kawo wannan a cikin zuciya dandana da abu ya faru cewa na hasada yake mun shikan sa wannan akwai munan zato ba dai abu ya fito karar ya bayyana ba ta yadda ba da wata shubha ba da wata tawaita wani tawili in kawai zato ne to Allah ya ce ita ne bu kaseera min az-zanni inna ba'd az-zanni is Allah ya ce kuni sanci yawa yawancin zato wani sashen zaton laifi ne wani abun ba ya da alaka da hasada amma sai kai zuciyarka shedai ya riya maka cewa hasada ake maka to shikenan kuma sai ka dauki wasu kunce-kunce duka bi ka bi kai sawa al'amarin kai ka nemi daukan wasu matakai saboda zuciyarka ta riya maka hasada ake maka tun farko wanda kuma wataƙila shi wancan mutumin ba shi da ba maganar hasada a ciki to na farko mai kokarin kyautata zato ita hasada abinda ake nufi hasada shine wani alheri da kake da shi ka so wannan wato wani ya so wannan alherin ya gushe daga wajenka shine ake cewa hasada sawa'un zai samu ba zai samu ba shi dai ka rasa irin a fasa kowa ya rasa da yake cewa gara a yi ta bare wato ko wane ya samu to shi ma ya rasa to wannan ita shine hasada wasu suna cewa kaso zawalu ni'matil ghairi ilaika ba dole sai kai akwai hasadar da ba buƙatar kai ka samu a'a shi ya samu kai baka samu to shi ma ya rasa ko ni ban samu ba wannan ita ce hasada ce to in ba mutum fitowa ya kararre kaga fahimci cewa yana son wannan abin da kake ciki ka rasa shi kila ba yana yin wasu matakai yana faɗa ko a zahiri ya bayyana ma wasu niwa da abin da yake ciki ba ban ji daɗi a ce shi ne ya samu kaza kaza to kila wannan ka iya cewa amma haka kawai wani lokaci ko wani dan abin da ya faru tsakanin ku kuka dan yi faɗa sai kika ce ai abin da ka samu ne yake maka hasada to mu guje ma wannan domin wannan tuhuma ce saboda hasada babban laifi ne hasada laifi ne daga cikin kabira ce daga cikin kaba'ir daga cikin manyan laifuka da aka fara saba wa Allah da shi su kenan a duniya hasada wanda iblis yayi wa annabi adam alayhi salam shi hasada Allah ya sifanta yahuda da shi amma yahsuluna nas ala ma atahum Allah min fadli kaga saka ka jefu dan uwanka da cewa mai hasada ne ka fa jefe shi ne da wani kabira babba wata wani laifi mai girma wanda Allah subhanahu wataala yake kama mai shi ake neman tsari daga mai irin wannan wa min sharri hasidin idha hasad saboda haka yana da kyau mu yi kokarin kauce mu wannan irin saurin tuhuma to kuma ka samu cewa mutum aka tabbatar mutum yana hasada to cuta ce ke tare da shi sai a nemi ya za a magance masa ita in zai yi ta hanyar wa'azi ta hanyar nasiha ta hanyar jan hankali akai sa'a sai kaga Allah ya taimake shi ya tsaftace masa zuciya daga wannan hasadar hasada kabira ce ba kafirci bane da mutum yana hasada yana nan musulmi dan uwanka haƙoƙinsa na musulmi suna nan a wuyanka ba za ka ki masa sallama ba idan ka ganshi ba za ka kyansa masa sallama ba ba za ka ki yi masa gaisuwa in ya atishawa a gabanka ba za ka ki dubo shi ba in yayi rashin lafiya ba za ka ki halartar jana'izar sa ba in ya mutu to dai haƙoƙi in ya nemi nasiha kai masa duka wasu haƙoƙin tsakanin musulmi da musulmi fa suna nan kakkaza cewa dan yana hasara da kai kuma sai ka kaurace masa ba kai ba shi ba wani abu nashi da za ka shiga kamar yake cewa ba za ka shiga damuwar sa ba ta ko baya da lafiya bayan da ana san ku tare ka ce ko duba shi ba za ka yi ba ko jaje ba za ka yi masa wani abu ya same shi ne shine kai ba ruwanka da damuwar sa ko in yana bukatar taimako kana iya taimaka masa ba za ka taimaka masa ba wannan ba daidai bane amma nasihar da za ka yi masa da kusantar sa da za ka yi dawo wanda za su yi masa nasiha su yi masa wannan yana da kyau a yi haka wannan ayi wannan
to sai wanda yake cewa malamin shi ya kamata mutum ya sanar da mata su cewa ya ga wace yake so ya kara aure ta tiya shi addu'a ko ko kawai ya boye mata
to me ne cewa ta tiya shi addu'a ba tsokana ba sanar da ita din yana da kyau in ya san cewa sanar da ita din akwai maslaha a ciki ba barna da za ta biyo bayan sanarwar in ya zanto sanarwar akwai maslaha a cikin yin sanarwar ba laifi sanar da ita cewa to yana ne ya kara aure shi miji ya sanar da matarsa zai kara aure ba wai sharadin zamantakewa ne na wajibi ba cewa dole in haka bai haka ba ana duba wacce wanne ne zai tabbatar da maslaha akwai matar da a sanar da ita yafi akan sanar da ita wannan shi da al'asul ka kawai ta ji ana magana daurin aure ko ta ji ma an ji an daura aure ko ma wata sai dai a ce ana biki ta tare kaga wannan akwai damuwa to akwai kuma wanda wata kila yadda wata ana da wasu dalilai wasu abubuwa da suka faru a baya wajen sanar da ita din wata kila in ta sani tana yin wasu tasarrufat tana yin wasu take wanda ba masu kyau ba wasu ba su zanto masu hatsari akwai matar da ita san mijinta yana neman aure tana iya tattaki ta je har inda zake neman auren ta je ta yi bala'i ta je ta faɗi wasu maganganu wanda watakila ba ta lalata maganar auren to haka san cewa irin wannan matan ne dan an boye mata duk babu wani abu akwai maslaha cikin boye mata amma in ya zanto mata ce da za ta iya fahimta tana iya mallakar zuciyarta ba wata za ta sakarwa shedan linzaman zuciyarta ya yi jata inda yake so ba babu laifi a gaya mata musamman in aka san faɗa mata ɗin ma ya fi haƙƙaƙa maslaha ya fi tabbatar da maslaha a ciki to gaya mata ɗin yana da kyau amma maganar ka ce ta yi maka addu'a wannan ka so kana kuma wato ta ba addu'a cewa Allah ya sa a yi auren ba wacce za ta yi maka wannan
sai wannan shi ko yake ta malam mutum ne yake da mata biyu to sai dai ta yi tafiya zuwa wata jaha da izinin sa to sai ta gida take cewa sai an bata kudin da aka biya waccan na tafiya wato kudin motar kenan shine yake neman karin bayani kan shin hakan dole ne idan mutum ya biya matarsa kudin mota dan ta yi tafiya ita ma ta gidan sai an bata wani kudi
a ba sharadi bane idan ka ba matarka kudi ta je wani go saboda bukatar haka ita ma ta gida sai ka biya ta wannan kudin to shikenan in ta yi rashin lafiya aka sai magani aka bata ta sha ta ba wannan ta gidan mai lafiyar ta ba sai an kimanta kudin maganin an bata kudin wani abu ya taso da na a gyara ba wacce misali wani abu na ta kan famfanta ya kare za a saya mata wani asa to ita wannan tunda za ta bai kare ba a bata kudin dai wani abu da ka yi na wajibi ko na taimako saboda bukata a wancan bangaren to ita kuma wannan sama sai ka bata kudin wannan ba wani mai hankali da zai faɗi wannan matarka daya ɗakin ta yana yoyo ka kira masu gyara ka kashe kudi aka bada gyara 10,000 20,000 sai dai ci tuta ma ɗakin ta ba yoyo yake ba ka kudin da aka yi gyaran ta sai an bata ba na jin akwai hankali a cikin wannan tafiya wata larura ce ta za ta kama ta yi tafiyar ko bukata ce za ta sa ta yi tafiyar ya taimaka mata ta yi tafiyar ita ma ta gidan da ba tafiyar mata ta so wani abu zai iya tasowa ko tafiyar ko makamancinsa ita ma ya yi mata haka ake cewa ba wai magana ce ta duk abin da aka yi ma wani na bukata ba ko ba da tafin fiqhu ma maganganun da suke wajen harkar nafaka inda ma za a dabbaka wannan to duniyar tashi za ta yi a tsakanin mata ma saboda su kaga a cikin musamman mazhabar malikiya ana ma bambancewa tsakanin wacce ta fito daga wani babban gida take cin abinci iri kaza take sa sutura iri kaza take zama a iri kaza to wanda zai aure ta sai yayi mata irin wannan wacce ta fito daga karamin gida bata saba cin abinci irin wannan mai tsada ba ba saba sata ta to ita ma ai mata daidai da nata ba dole sai an mata daidai da wancan ba dole a ce miji zai yi wannan irin wannan rubutu da suka yi da a ce irin sa muke fatawa da shi cewa mutum ya auro ɗan babban gida to kada ya saki ya ce zai yi ƙasa ƙasa da kayan sawata irin ba bai kai irin na wancan ba ko dai ya daga su duka ko kuma ya yi ma waccan nata ya wanda ta saba ita kuma wannan ya mata iya wanda ta saba ga wannan inda a ce haka ake fada da babu shakka ba za a samu zaman lafiya ba to duk da shari'a ba ita ce nassi ne fada haka cewa abin nan ba Allah ya ji ariyun fi zu sa'atin min sa'atihi mai walwa ya ciyar daga yalwasa alka danganta ciyarwar da gurgurdan abin da za a ciyar zuwa ga shi mijin abin da ya ikon mijin da gurgurdan samun sa ko rashin samun sa ce liyun fi zu sa'atin min sa'atihi wa man qadara alaihi rizqu falyunfiq mimma ataahu Allah haka Allah ya ce kowa yayi daidai gurgurdo mai wadata gurgurdan wadata samar wadata gurgurdan abin da Allah ya bashi shikenan sai kai ma wannan kai ma wannan to kowace kuma bukata take kamar iyaye ne da Allah ka ce kai adalci nabi ce ittaqullah fa wa'dilu baina auladikum shi ku kiyaye dokokin Allah ku yi takawa kuma ku yi adalci tsakanin iyayenku adalci tsakanin iyaye ba yana nufin duk abinda kai ma wannan saboda bukata wannan ma sai dole kai masa irin wannan saboda bukata ba wanda ya taba yin wannan fatawar wani yaron yana rashin lafiya ko yana da bukata ta musamman kai abin da ake masa wani kuma lafiyar salau haka ba dole ai masa abin da za a yi wannan ba ko za a ce kai ma wannan ba sai ka ba mu wannan kudin ko ka ba baba shi kudin saboda shi baya da wannan bukatar yaro ya yi girma ya yi wayo an sa shi makaranta ko ya samu makaranta ta nesa yana tafiya abin hawa sai aka saya masa keke ko aka saya masa babur wannan kuma yanzu aka sa su primary ana kai su sai a suma da sai an ba su kudin babur saboda ce ai adalci adalci shine sanya komai a mahallinsa wannan yana da bukatar abin hawa babur saboda yana karatu a jami'a kun kudin mota kullun sai aka sai masa babur yake tafiya wannan kuma yaro ne karami yanzu aka sashi a nursery ko a primary direba yake kai shi ko ubansa yake kai shi lokaci sai ma sai an ba da kudin babur don aje masa so haka kowanne ana yin sa gurgurdan bukata in ta taso yadda ita ma wannan wata rana bukatar ta tafiya ta taso zai dauki kudin mota in ya saba bayarwa ya bata
sai wani ke tamala da nemi hukuncin mutum da yake da mata uku idan aka tambaye shi yawan matansa sai ya ce biyu to me matsayin ɗaya daga cikin matan
bari yayi ya ce biyu ba wai lafazi ne na saki ba saboda ka in an ce kamar ba yana da matan ne a tambaye shi kanar mata ce ba yana da ita rarin yana da ita sunan shi da yayi ƙarya laifin ƙarya yana nan matar sa kuma tana nan ace wai ta sa kuma saboda ya ce bai da ita eh kamar su biyu ne sa a tare su za a cutar da abin nan kamar annabi Ibrahim kissa da Sara lokacin da suka zai hanyar su ta zuwa Palestine suka bi ta Masar Fir'aunu Masar idan matar mutun ce ya kwace in yar uwarsa ce gali masa saboda kai ce yar uwarsa ce bai ce matar sa ce yar uwarsa ce sai duk da cewa wannan magana yayi mai harshen damu yar uwarsa ce a addini amma matar sa ce bai ce matar ka ce sai ce yar uwarsa ce har ba za ta fitar da shi daga matar sa ba haka in ƙarya yayi to sunan ta ƙarya kawai amma ba matar sa ta saku ba
da sai ne wannan safin shi ko yake chamalan mutum ne suka kulla cinikayya tsakanin su biyu mai sayarwa ya bi mai saya sauran wasu kudade to amma ba su saki haduwa ba balle ya bashi sauran kudin nasa to shi idan yana so ya biya shi kudin ya zai
ya ce ba su saki haduwa ba sai ya masa sadaka da kudin Allah ya kai masa ladan amma kuma duk sanda suka saki haduwa to zai da masa kudin sa koda ya masa sadaka da shi
to shi gone yake jama'a mutum ne yake da kuɗi a wurin sa amma shi wanda yake da kuɗin a wurin sa bai sani ba shin zai iya bashi kuɗin nasa a matsayin kyauta amma kuma shi yana nufin mayar masa da kuɗin sa da yake wurin sa ne
to yana da kuɗi a wurin sa ma'ana dai ya dauki kuɗin sa bai sani ba sai ya sani da zai mayar masa da kuɗin ta hanyar da yake ganin ce ga wannan kuɗin ina ga kai ka fi cancanta da shi ko da wai da kalmar kyauta ba ce kudin nan ina da su amma na kula kai ne ka fi cancanta da kudin nan gashi ka rike shikenan
to ne ke cewa malam ya tabbata Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa idan ɗayan ku ya tashi daga bacci ya wanke hannunsa sau uku domin bai san inda hannunsa ya kwana ba sai ke cewa kazalika ya shaka ruwa a hancinsa ya face saboda shedanu suna fakewa cikin hancin mutum shi ke cewa to idan ta tabbata zai yi hakan a matsayin ibada mai zaman kanta ko kuma yin alwalaya yin sallar asuba ya kada ya wadatar da waɗannan abubuwa
to magana ya tabbata duka hadisai ne suna cikin sahihaini suna cikin Bukhari da Muslim hadisai da Abu Huraira sai da sai kaza ahadukum min nawbihi fala yudkhilanna yadahu fil ina'i hatta yaghsilaha thalathan fa innahu la yadri ayna batat yaduhu idan ɗayan ku ya tashi daga baccinsa to kada ya shigar da hannunsa cikin abin wato kokonsa na ruwa na alwala har sai ya wanke shi sau uku don bai san ina hannunsa ya kwana ba wato ina lokacin da yake bacci ina jefa hannunsa ila jefa hannunsa a wurin da yake da najasa zai tsoma hannunsa kai tsaye cikin ruwan da zai alwala da shi wannan hadisi ne tabbatacce na cikin Bukhari da Muslim hadisi Abu Huraira haka nan shi ma dai wancan riwaya ta Bukhari da Muslim ce kuma daga Abu Huraira idza sayqadha ahadukum min nawmihi falyastanthir thalathan fa inna ash-shaytana yabutu ala khayshumihi idan ɗayan ku ya tashi daga bacci to shaka ruwa a hancinsa uku ya faci domin shedan yana kwana akan karan hancinsa duka abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam umarni da shi hadi ya faɗi ma dalilin yin sa ibada ce sai ka bautar Allah ce idan ka zo alwala ka tashi daga bacci baka san hannunka ya yake ba to sai ka wanke hannunka sau uku wannan shine hannun da muke wanke sau uku duk da cewa hikimar wankewar shine abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa inna wala yadri albata yadahu yaduhu saboda bai san ina ya sa hannunsa a lokacin da yake bacci saboda ka zai iya zama akwai najasa a hannun bai kula ba yayin da zai sa cikin abun alwalarsa dan koko ne ruwa ne dan kadan in sa najasa a cikin sai ta yi tasiri zaka ce fara wankewa zaka wannan dalilin cewa ya wanke kamar ka zo alwala yanzu ba hannu muke tsumawa a cikin abun famfo ne ake budawa idan ka zo alwala sai ka ci gaba da alwalarka kawai ba tare da kai wannan wankewa uku ba ba ce alwalarka wata cika ba ai ba kai wankewa wankewa uku shine dalilin zaka sa ta a ciki kana iburuwa wace za ku to ila salati faqsulu wujuhakum ka tashi kawai kana kan bude kan famfo sai ka fara wanke fuskarka babu wani abu a bare a wanke uku din an saba ai hakan ba laifi bane ila amma da najasa ka ta kai fuskarka da sauransu sai a wanke sau uku din shi wankewa sau uku din ko da ba alwala zaka yi ba yana da amfani saboda zaka karbi wani abu wataƙila ka kai bakinka zaka gaisa da mutane so ka wanke sau uku din zai zama hannunka ya tsaftata ko da ba sallah zaka yi ba in kuma ka tashi alwala ne zaka yi sallah shikenan ka wanke sau uku din kaga bukata ta samu haka nan shi kuma shaka ruwan Annabi sallallahu alaihi wasallam ce fa inna ash-shaytana yabitu ala khayshumi shedanin da yake tare da kai kan yi kwanta ya akan karan hancinka wannan yana daga cikin hadisai da Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda mu'minai da muka yi imani da gaskiyar Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yadda da shi ba ma kawo wani abu na hankali na tunani na zamani na boko na waye ce za a yi shedan kwana akan karan hanci Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mana abin da yake wannan ban mamaki cewa inna shaytana yajri fi ibni adam majra ad-dami shedan yana gudana a dan adam ba gudanar jini saboda shedan halittarsa ba irin halittar mu bace da madda wanda take jiki da zaka kama ka rike tsoka da kashi da nama ba karfe bane ba itace bane katako wanda duk da zaka iya zamkarsa ka hada shi a tsakankanin hannayenka to shedan an halice shi da wuta ba madda bace da wuta ko tana irin ratsa ko ina a cikin mutum saboda ka dan shedan ya kwana akan halin harshen ka duk ba wani abu ne saboda madda ce ta wuta Allah ya yi ta a haka da wannan halitta yi wani ya ce to in wuta ce dan me ba ji zafi ba ai ya kamata in ya shiga jikinka ko ya taba ka ka ji zafi tunda an ce shi da wuta ne a'a wannan asalin halitta sai ake ga maka mu ba ce akai da kasa bane jikin dan adam yanzu in ka taba kasa ce take burbusowa take zubowa to in ka yadda cewa asalin halitta dan adam kasa ce to kuma gashi yanzu kai da kake ga jiki da tsoka da nama da jini da burgo da waye to shi ma shedadin asalin sa wuta ce haka Allah ya halakta ni min narin wa khalaqa al-janna min marijin min nar haka Allah ya fada da wuta yi shi haka wutar ce amma kuma ba yana nufin cewa shi jikin sa a wutar yake ba har yanzu in an taba shi zafi yake ji kamar yadda kai ma da kasa kai ta ma ba ta taba jikinka a ji kasa ce take zuba ba ya kamata in Allah ya faɗi magana manzo ya faɗi magana kada hankalinka kai mai takaitaccen hankali ka tsaya kana cewa to yaya za a ce kaza kuma gashi ni kaza kai sallama kai yadda ka dinna to annabi ya faɗi cewa ya bitu shaytanu ala fashumihi to sai ka ce ya faci haka in alwala zai yi to dama akwai shakarwa da facewa kaga shikenan idan ba alwala zai yi ba kawai ya tashi daga baccin ne to yayi abin nan kalmar ya bitu malamai sun ce saboda baituta tana nufin baccin dare ba baccin rana ba kai dai kai lura daga rana hadisin wasu ba zai kunshi wannan ba kamar hadisin farko la yajri aina batat yaduhu kamar baccin dare shi ne baccin da yake da tsawo ake ta juye-juye a juya nan amma bacci da rana galibi daga dan takaitacce ne baya da tsawo yasa kai amfani da galibi shine galibi wanda shine baccin dare
to sai wannan mai tambayar shi kuma yake cewa mallan shi direba ne kuma tausayi yasa ya buge mutum goma musulmai bakwai daga ciki sai kuma wanda ba musulmi ba mutum biyu shine yake tambayar ya zai yi wurin kafara
a kuma sa kauli wanda yake sahihi kuma shine maganar malikiya kowane rai zaman kansa yake kowane rai cin gashin kansa yake ba zai ce kafara ɗaya ta wakilci duka sauran ba kamar yadda diya kowanne ake biya masa diya ba a ce tunda suna da yawa diya ta ta yi yawa ya biya wa ɗaya shi kenan su raba to yadda ba za a raba diyar ba a haɗe diyar ba ta zama ɗaya haka nan shi ma ta kafara ita ma duka ta shafa to amma kafarar tana kasancewa ne ga wanda yake mu'mini wato musulmi Allah yana cewa ma kana li mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a haka ayat ta dauko maganar wanda ya kisa kashe mu'mini dan wansa bisa kuskure tun daga farkon ayar har karshe wannan kaidin na mu'mini yana nan babu inda zaka cire shi saboda haka idan mutum ya bige wanda yake musulmi ya mutu bisa kuskure ya tabbata yana da kuskure a cikin hadarin ko kuskuren sani ko kuma yana da wani sashi na kuskure a cikin hadarin to zai masa kafara in ba zai iya yanta bawa ko baiwa ba dan nan mun ci kafarar yanta bawa ne fa tahriru raqabatin mu'mina zai yanta bawa ne ko baiwa mu'mina to in bai samu ba kamar yadda yanzu yanayi yake babu wanda za ka kawo shi kace ga bawan ka kayanta da a ce lokacin bayin ne kaya kade mutum goma to kana da kudin da ka so bayi abin nan goma to sai ka sau goma ka bayar in ba ka da kudin to shine fa mallam ya zufa siya mu shaharai ne mutatabi'ai wanda bai samu kudin zai ya wato baiwa ko yayi mu'mina to shikenan sai ya azumin wata biyu ajira ba tare da ya dakata ba wannan shine hukuncin haka in ya ce mutum bakwai mu'minai wannan akwai kafara akan su da zai yi amma wanda ba mu'mine ba wanda babu kafara a cikin kuskuren kashe sai da diya wanda ake bayarwa ga ahalin waɗanda suke wato su mata
to sai ne ke tsamanin kasancewar sallar jali ba wajibi bace akan wanda yake matafi shi idan yayi sallar sa ta asuba a gida ya zauna a wajen da yayi sallar yana azka har rana ta fito yayi sallar raka'a biyu zai samu wannan ladan na hajji da umara
insha Allah muna sa ran haka dan ne masallatar sa ba zaunin sa kamar mace ce a gida in ta yi sallah ta zauna a gurin da take sallah har ranar ta fito to tana iya samun wannan ladan izinin Allah.
To shi wannan ke cewa malami shi yana fama da matsala ne ta duk lokacin sallah sai ya ci gaba ɗaya jikinsa ya mutu, shi ne ke nemi malami ya taimaka mishi da addu'a.
To da dage ya sa wa zuciyarsa cewa sallah ibada ce da mu'mini yake farin ciki da ita. Sallah ibada ce da mu'mini ya kamata ya farin ciki da ita, ya wajaba ya farin ciki da ita. Annabi sallallahu alaihi wasallama in ya ba shiga wata damuwa, idza hazabahu amrun fazi'a ila salah. Kana rasulullah sallallahu idza hazabahu amrun fazi'a ila salah. Nan da nan sai ya nemi fi sallah, nan ne zai samu hutun zuciya, nan ne zai samu kwanciyar hankali. Ce arihna bis salati ya bilal, ya bilal arihna, saman mana hutu da sallah. To kira lokacin sallah mu yi sallah mu ƙara samun hutu. Haka shi mumini yana samun hutu ne da mumini gana yake da ubangijinsa lokacin da yake sallah. Musalli yunaji rabbahu, yana ganawa da ubangijinsa. Yau aka ce kana ganawa da wani babban mutum da aka san kimarsa da darajarsa, a ce yana baka dama sau biyar da zai ka gana da shi, ya baka wannan lokacin na ka gan shi ka gaya masa bukatunka ko bukatun wasu da suke neman kai masa addu'a. Akwai farin cikin da ya kai wannan, to bare kuma rabbul alamina komai a hannunsa yake, ya baka wannan damar ka zo ka gana da shi a cikin lokaci biyar, ka roƙe shi buƙatar ka duk da kake so a cikin wannan lokutan ya ansa maka. Haka babu shakka wannan ba kamata yi ba a ce in lokacin sallah ya kaji kasala. Allah ya sifanta munafukai ne da wannan, idza qamu ila salati qamu kusala yurauna an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Idan aka suka tashi sai sallah su tashi duk jikinsu a mace da kasala suna yi, kuma ne dan ana ganin su kada a ce ba sa sallah, ai a ce ba musulmi ba ne, sai wannan ne ma yasa suke iya tashi su yi. Ka bai kamata ka bari ka shiga cikin wannan, ba wata addu'a za a baka ba, tashi za ka yi ka yaƙi zuciyarka. Mutane sai su shantake su ta abubuwa su jawa ba su addu'a. Addu'a shi ne ce kullum ka riƙa addu'a, rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ka riƙa roƙon Allah ta bati, rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana. Ka riƙa yin irin waɗannan addu'a, Allah gafarta mana dhunubanmu, ka zarmewanmu cikin sabon Allah, ya Ubangiji ka gafarta mana, ka tabbatar da diga-digan. Allahumma ya mu'allibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Ba tashi ka tashi kai wato ka kara da shi dan ka kai shi ƙasa, amma ka san take ka ce ya addu'a za ka yi. Addu'a ana yin ta amma kuma tare da tashi kai wani abu, ka tabu ka wani abu.
To sai shi kuma mai wannan sakon yake tambayar malam, shi mutum zai iya fadar bukatunsa da Hausa a lokacin da yake cikin sujjada?
Ba sallah yake ba, ba sallah yake ba, sujjada yayi haka shi kadai yayi sujjada yake roƙon Allah. Wannan sai ya faɗa da juya ran da yake so, amma sallah yake kamata yayi da harshen Larabci. Wanda muka sha faɗa ita sallah ibada ce da take da sifa wacce take shari'a ta riga ta zo da ita. Abinda aka ce kai a cikin sallah shi za ka yi, koda a wajen sallah kana abu, in ba an yarje maka ka yi shi a sallah ba, to ba za ka ci bari in yi shi saboda a wajen sallah ina yin sa ba. Mun sha misali ka zo ruku'u aka ce kai tasbihi, kai addu'a haka nan sujjada, kai addu'a ko kai tasbihi, ba ka ce a kai kira'a za ka yi a ciki, ko ka ce kai sujjada za ka riƙa karanta qul huwallahu ahad 30. Kaga Qur'ani ne, qul huwallahu ta'dil thuluthal Qur'an, tana ɗaya bisa uku ne na Alƙur'ani, amma ba a yadda ka yi ta a nan ba, ba za ka ce an hana ka karanta Qur'ani ba, ba a ce ka yi ta a nan ba. To kowane abu da ake yi a wajen sallah, in ba sallah an ba da wannan damar a yi shi ba, to kada a canza sigar abin, in ka riga ta sigar kabbara Allahu akbar, za ka ga malamai su yi ta jayayya, za ka iya ce Allahu akbar, ka kana Aliyu da na. ko ko dai Allahu Akbar din zata faɗa ko ka kace Allahu al-Azim ko Allahu al-A'zam tunda yace al-A'zam al-Akbar saka malamai da yawa sun ce a'a annabi cewa yake Allahu Akbar kuma yace sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallar ku kamar da kuka ina yi to kaka canza sai kai ta haka saka in kuma yana da kyau a ce ka koyi wasu daga cikin addu'o'in annabi yawancin su gajejjeru ne yawancin su ɗan gajejjeru ne su kara bi su dara in aka zauna aka karanta maka zaka haddace kai da samu riba nawa ka haddace maganar annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ka samu abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya roki ubangiji da shi sannan ka samu hanyar roƙon ubangiji da tafi kowace inganci da babu wani tantama a cikin ta kaga sai kai ta sujjada kai ta tahiyya karshen tahiyyarka kai ta ruku'u ba an yadda ai addu'a a ciki kai ta sujjada kai ta tahiyya har ka da kana da damar kai in kuma ba ka da halin yin wannan wanda ba haka ya dace ba sai ka bari in kai sallama kai azkar din bayan sallah to shikenan sai kai addu'a da harshen duk da kake ji babu komai
sai wannan yake cewa malami ne matsayin ibadar matar auren da ta dauki shekaru ba ta iya wankan janaba ba
to ibadar ta bata ba daidai take yi ba zai sallah da janaba sallah sa ba ta yi ba zai za ta yi ko ta yi azumi tana al'ada ko ba azumin ta bai yi ba saboda akwai bukatar a koya mata in sakaci ne ya sa ta ta ki koya ba wai babu ilimin bane a garin akwai inda wata kila ba ilimin jahilcin ya riga ya mamaye mazauna gurin ba su san da wannan ba to kila wannan ya zama mata uzuri a gurin Allah amma in akwai ilimi ana karantarwa ana karatu akwai malamai suna ta karantarwa daliban ilimi amma ita ta ga ba za ta ji tai ba ta yadda dai ta shiga ko ina neman kuɗi amma za ta nemi ilimi ba wannan ba ta ruzuri a gurin Allah to Allah zai kama ta saboda ka lokacin da wa'azi ya zo mata ta daina to shikenan sai ta har gaba ba za a ce sai ta raba duk adadin salolin da ta yi ba wannan kauli ne dhaifi cewa akwai wasu malamai da suka faɗa haka amma abinda sai ga ya wuce wa ja'ahu mau'izatu min rabbihi wa anta falahu ma salaka wa amruhu ila Allah haka al'amarin ta daga Allah sai ta yawaita ta gyara sai ta yawaita aikin nafilfilu da kuma yawaita istighfari da neman gafara ga Allah subhanahu wataala
to sai wanda yake cewa malam mutum idan mutum yana yin azumin irin na annabi Dawud alayhi salam shin yana halatta ga mutum idan ya buƙaci hutawa ya huta daga baya ya ci gaba ko kuwa idan mutum ya fara ba zai dakata ba sai in ya koma ga Allah
to hutawa da mai akwai hutu a cikin shi siyamu Dawud ne tunda ba kullum ba za ka yi ta yi ne su ba yawan ne wa yufturu yawan yau kai gobe ka aje mana gobe ka huta shine in kai yau gobe ka huta idan tsufa ya zo ya kama mutum ko rashin lafiya ba zai iya yi ba sallah ci gaba da bashi ladan kamar yayi duk wanda yake wata ibada ta yau da gobe sai wani abu ya gito wanda zai hana shi ci gaba da irin wannan ibadar ba dan kasala ba ko san jiki ko wani rudi na shedan a'a tsufa ko tafiya ko rashin lafiya annabi ya ce to za a ci gaba da rubuta masa ladan sa kamar yayi saboda ka in dai har wani yanayi ne ka shiga ciki da ba za ka iya ci gaba ba saboda rashin lafiya ta same ka saboda girma ya zo maka to ana sa ran abin da kai a baya din nan ya sa a ci gaba da baka lada kutan kucin wannan amma in kawai ka fara ne ka daina ba haka ake so ba yana cewa Allah yana san bawa idan ya fara aiki to ya dimance shi amila abalan da ma alai Allah yana san bawan da idan yayi aiki to sai ya tsaya akan aiki ba wai ya fara ya abin nan
sai wannan mai tambayar shi ne yake cewa malam shin ya halatta a binciki yadda mutum yake samun kuɗi kafin a bashi aure kamar ma'aikacin da yake zargin yana da dukiyar da tafi karfin albashinsa
to al'aslu shine abinda duka gani a hannun musulmi asali halal din sa ne wannan shine asali abinda zaka dauka baya dacewa ka tome shi cewa ina ya samu wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ɗayan ku ya shiga gidan dan uwansa musulmi ya bashi abinci to ya ci kai ya tambaye shi ina ya samu idan ya bashi abin sha to ya sha kai ya tambaye shi ina ya samu to shine asali asali ka shiga kasuwa ga mutane sun kasa kaya karkace sai kai bincike kayan su ne ko satarwa suka yi ko wani suka damfara babu wannan al'asu rasulu shi ne da kasuwa a hannun mutum to dashi yi ciniki ka saya ya halatta haka ne in gidan mutum ka ganshi ya kawo maka abinci ka bincike shi ta ina ka samu abincin nan me kake yi wace sana'a kake al'asu shi ne abincin sa hanyar samu bata takaita akan albashi ba wani yawanci yanzu mutanen da suke ma'aikata saboda irin yadda albashin ya lalace ya balbalce ba sa dogaro akan albashin su suna budewa kansu wasu hanyoyi kuma da zasu yi kasuwanci ko su su yi da kansu ko su sa wasu akan hanyar su dan tara jarin su su ba wasu suna juya musu wani za iya masa kyauta za ta zo ka ganci kuma ya samu abin nan saboda hanyar samu wata kaita akan albashi ba dan me zaka ce albashin sa bai isa ya samu wannan kudin ba wannan ce Allah ya ce maka sai ba zan bashi kudi ba sai ta hanyar albashi kadai idan ka gaji ka ga wannan Allah ya magana da kai zaka ce to sai na gaishe yana da kudi haka albashin sa ba zai bashi wannan kudin ba haka yana bincike to kenan duk sanda mutum zai yi aka zo neman auren yarsa sai ya kai mutum AFCC kenan ta bincike mutumin sannan ta ce eh wannan iskilin sannan sai ka bashi aure bana jin rayuwar za ta yi wa haka saboda ka tuhuma kar ta zama ita ce farko al'asulu shine bara'atu dhimma mutum ba mai laifi bane har sai in an ga abinda zai sa ya zama mai laifi in akwai wasu qara'in wasu dalilai wasu shubuhat da suke kewaye da mutum babu laifi kana son ka tabbatar da saboda wannan shubuhat din amma haka kawai dan yana da kudi kuma kaga aikin da yake yi dan karami ne albashin sa duk ba zai wuce abincin sa na wata ba amma gashi yana da gida yana da mota kuma yana yin wasu kyauta to wannan da yadda aka yi macuci ne ba daidai bane saboda haka ba ka kai kokari ka san nagartarsa abinda musulunci yake ka san nagartarsa mutumin kirki ne mutum ne mai addini mutum ne mai zaman lafiya mutum ne mai mutunci wannan kawai kamata ka nema ka sani ka san da wannan to sauran abubuwa kuma ka bar wa Allah
sai wannan tambayar shi kuma yake cewa malamin ya halasta a hukunta ma'aikaci ta hanyar jirkinta albashin sa zuwa wani lokaci
to shi hukunci alƙali yake yinsa in laifi yayi alƙali yana iya yin mutum hukunci ta hanyar dukiya ana iya al'uqubatu bil mal ta hanyar dukiya ko ba ci shi tara albashin ma a bashi rabi wannan in alƙali ne amma ba wanda ka ba shi ai ya baka aiki a ka'ida in ka gama aiki ya baka kudin ka mutukar bai kai aikin nan yadda yake kai wani laifin kuma da zai maka kai tsakanin ka da shi kai ka ba shi aiki yayi maka wancan aiki kuma wani laifi tsakanin ka da shi ko ya gaya maka bakar magana ko ya maka ƙarya ko ya maka shi kuma da wani hukuransa daban ko ka yafe masa ko ka dauki matakin shari'a ko wani abu amma dai albashin sa da yayi aikin sa ka bashi kayan sa wannan shine in wani abu ne da ya kai gaban alƙali sai ya ce cikin horon da zai masa albashin sa a dakatar masa da shi sai wani watan a hada a bashi to alƙali yana da damar da yayi wannan hukuma hanyoyin horo da aka bawa alƙali dauka tukar dai basu wuce wasu yi girma su kauce adalci ba wannan shari'a tana bude masa kofa tana bude yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da ya hana zakkarsa har muka kai ga kwata to za mu karbi kuma wani bangare na dukiyar sa ma'ana za mu ci shi tara fa inna akhiruha wa shatra malihi za mu karbi zakkar ko baya so sannan za mu karbi wani bangare na dukiyar sa kaga wani kuba ce akai masa kamar a ce alƙali ya ce ya ci ka tara ita ce wannan kamar hadisin cewa hadisi Abu Hurairah da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa na kusan sa ayi gama aje ayo irare in tafi gidajen waɗanda ba sa zuwa sallan kona musu gidajen su ba dan ƴaƴan su da matan su kaga ana yi kona musu gidajen su duke su ci ta salwanta amma uba ce annabi yake so ya musu saboda rashin halarta su sallar jami'i tare da shi saboda ana iya uba da dukiya amma alƙali ke da damar wannan ba ba kowa ba
sai ne mai tambaye kici mallan menene hukuncin yaro ko kuma yarinya da suka wuce shekaru 17 amma suka yi ta yin sakaci da yin sallah da azumi shi yanzu sai sara mu danda ba su yi ba a baya
kamar yadda muka faɗa ne za su tuba ga Allah su yi ta istighfari su yi ta nafilfilu su yi ta sadaqa bin nafilfilu na sallah nafilfilu na azumi yawan ta istighfari ga Allah subhanahu wataala wani sharadin na tuba ga ake fada in aka gitta shi wasu za su fasa tuba za ga wasu malaman sun yi mulahazar wannan akwai wani sharadi da zaka ce in mutum ya tuba misali mutum yana sana'ar wato harkar banki ya tara kudi ta hanyar banki ta hanyar riba ya tara kudi ta hanyar caca ko yana da gidan giya ko yana sai da aladu kaga wannan ciniki ne da haramun ne a musulunci to sai gane gaskiyar abin nan da yayi a baya ba daidai bane sai yazo yace zai tuba to sai wani yace ai in sharadin tubanka duk dukiyar da ka samu sai ka dawo da ita an je an yi sadaka an bawa fakirai an rarraba kai ka dawo ka nemi kuɗi daga farko to wani zai fasa tuba to shi yasa bai ba kanka ka rufe masa kofar tuba da sharadin da babu shi a shari'ance da jayi baban fa in tuba bin fa man ja'ahu mau'izatu bir rabbi fantafa falahu ma salafa akan magana ribani wanda duk wa'azi yazo masa daga ubangijin sai ya daina to abin da ya samu a baya ya zama nashi saboda haka in irin waɗannan hanyoyin ya biya samu kuɗi ya samu ta hanyar riba ya samu ta hanyar harkar giya ko harkar caca ko wani abu to wannan ba a cewa sai ya kawo kuɗin sa ayi boraza su ga mutane an raba sannan zai zama sharadin tuban saki to sai ka harabta masa tuban ka cuce shi kudin da ake cewa da su shine kudin da ka kwata na wasu musan mutun ne ya kwace ma wasu ya fashi ya kwace kudaden wasu mutane suka zo suka fada ka kamo shi ci to zai tuba duk da cewa wannan tuba ba ka karba ba amma misali sai ya kawo kansa kabla an taqdiru alaihi wanda ya kawo kansa kabla an taqdiru alaihi inna allaha ghafurur rahim ya kawo kansa kafin a kama shi yace shi gashi zai tuba to sai yace wancan ko da ba ya kawo ana neman ka karbi masa eh na karbi masa kudin sa to ba shi kudin sa to wannan sai a maida wa masu haƙi kudin su anan ake cewa a maida masu amma kudin da aka samu ta hanyar shan giya mutumin da yazo sha giya sai giya da ai da yace zo ba kwatar sa kai ba wanda yazo aka yi caca da shi aka cinye shi shi ka kansa ba kwatar sa kwata kai wanda yaje karbo bashi da riba shi ya ga dama yaje karba don wannan ba a cewa to sai an mayar musu da kudaden su shikenan wancan abu da ya riga ya wuce ya wuce sai ce sai tuba to haka nan harkar irin wannan ibada wanda yayi sakaci bai yi ta ba har lokacin ta ya wuce daga baya tuba to za a ce masa sai ya rama sallar shekara 10-20 to wanda zai ga kamar tuban zai masa wahala sai kaga ya fasa tuba
mana ne sai ka dawo kai masu sauraron mu da kallon mu duka da wannan mukarar shirin a wannan mako sai dai kuma za ku yi kuma da sakonin tambayoyin ku ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp a kallon mu waya 0703-6-0415-55 ko kuma cikin adireshin email na fatoyinrahma@yahoo.com da kuma shafin fatoyinrahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook jama'ar da shi malamin namu al-professor Sheikh Muhammad Salim Marijali MOYN babban malamin sangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Bayero da Kano Kano wanda ke samun dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa ta cikin wannan shiri da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar wannan shirin Allah ya sa da sassa nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh